أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي أتبتا قال لهم يجرم هذا بوايا دي قدر تامنا حدوا أولا ساهية لهدي أيومنا بيو قوتنا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدو ديادة دريه الأربعين دأكو wanda haka in ya dace wa bakwai kin watan 11 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto zama na tara bimana darasi na tara a cikin bayanin abin da ya shahi ya ya kamata a kula da yara a ba su tarbiyyar da ya cancanta ƴan uwa musulmi za mu danyi baya kadan game da abin da ya shahi as-sitr wal hijab limara kula da yara lasiya ma mata wajen akan abin da ya shahi suturce gangan jikin su da sanya hijabi da fitowa a cikin yanayi na kamala wanda addini ya yarda da shi saboda wannan hutowar da yara za su rika yi a cikin hali na tsiraici ko ya zamanto za su tafi makarantu ne wanda yake na boko ko kuma za su tafi wata haraka ta kasuwanci ko da makamancin wannan to lalle dole a sa ido sosai a ga cewa yaran nan sun huto a cikin siffa ta kamala ubangiji subhanahu wata'ala yake ambatawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana allah ghafurar rahima ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qul li azwajika ka fada wa matattakinka wa banatika da diyanka wa nisa'il mu'minin da matan masu imani gaba daya akan cewa su sassabtar da tufahinsu a lokacin da suka zo hutowa a lokacin da aka zo hutan nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa idan mace za ta hutu to dole wata hutu akan siffa da yanayi na musulunci kar ta hutu akan siffa irin na jahiliya ubangiji subhanahu wataala ya ambata ka a cikin alqur'ani mai girma wa qarna fi buyutikunna sai ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar da ku hutu a cikin hali na bayyana gangan jikinku siffar da Allah subhanahu wataala ya muku kyautanta ya zamanto za ku rika tallata wa al'umma wanda wannan abu yana ɗaya daga cikin sabubban da suke kai al'umma zuwa ga fadawa zinace-zinace lalle wajibi ne yara tun suna ƙanana a karantar da su yanda za su riƙa lullube jikinsu da mahimmancin shi da irin yanda addini ya kwadaitar ya ja hankali ya yi umarni a kai to insha Allah ta'ala ko da sun kai wani matsayin da ya kamata su kula da wannan za su ba da hamzari da kulawa sosai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu sannan bayan haka nan kuma iya daga cikin abin da ya kamata a kula wa yara da shi shine al-akhlaq wal-adab al-akhlaq wal-adab halayen su ya zamanto halayen mutanen kirki ne sannan kuma a karantar da su ladubba na rayuwa ladubba na addini ladubba na zamantakewa ya zamanto kowanne daga cikin wannan an karantar da yara gurgurdan hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu li utammi wa makarim al-akhlaq an aiku ni saboda in cike gurbin halaye managarta sannan ubangiji subhanahu wataala ya yaba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa innaka la'ala khuluqin azim lalle kan kana kan halaye da dabi'u masu kyawu sannan baya kanan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa babu wani abu a saman mizanin mutum mai imani a gobe kiyama mafi yauni sama da hali managarci to waɗannan halaye managarta iya da kyau yara tun suna kankana a karantar da su dabi'u da yanayi na addini lokacin da za su tashi za ka ga sun tashi a cikin zamantakewa mai kyau wanda duk wanda yake sama da su ya musu magana za su saurare shi za su rika kiyaye alfarmar da mutane suke da za su rika kiyaye girman da mutane suke da za su rika kiyaye wa mutane addininsu dukkan wani abin da ya dace amma idan ya tashi ba tare da dabi'u da halaye masu kyau ba sai zaman tur shi ma haka ya taso a watsi to haka zai ci gaba da watsa al'umma Allah subhanahu wataala ya kiyaye abu na harko daga cikin abubuwan da ya kamata a kula da su a bangaren da ya shahi ladubba da halaye a koyawa yaro isti'malul yadil yumna fil akhdhi wal ata' yaro ya rika amfani da hannun shi na dama a lokacin da zai bada ko lokacin da zai amsa idan ka bashi abu ya amsa da zai miƙo hannu hagu sai ka nuna mishi a ba hagu ma zaka sa dama zaka sa kuma ba dai zaka sa ba sa guda biyu gaba daya sannan kuma a lokacin da zai bada shi ma in ya miƙo da hannu hagu karka amsa ya zamanto ka karantar da shi yanda zai rika miƙowa ko za ta rika miƙowa da hannunta wanda yake na dama ne sannan kuma wal aklu washurb da abin da ya shahi abinci da abin da ya shahi abin sha anan ma iya da kyau a karantar da yara su rika isti'malin hannayensu na dama ba hannuwan da yake na hagun ba zaka samu wasu daga cikin matasa a yau suna lasiya misali wanda suke zama cikin fadodi kaga ana shan shayi da hannun hagun wuta ya dauki ruwa ya sha da hannun hagun yana ga kamar wani bariki ne ko wayewa ne ko wani cigaba ne ko wani turanci ne ko da makamancin wannan alhali shi miskini bai sani ba cewa a lokacin da aka miƙo maka wani abu kai yunkurin sha da hannun hagun to ka tara ma kanka ɗan kallo bimana kai wani abin da bai cancanta ba bai dace ba kenan baya cancanta mutum ya dauki abu ya sha da hannun shi na hagun ya sha da ya ci da hannun shi na hagun wannan haramun ne iya da kyau mutum koda yana iya kiyaye haka yaranka ka sa su kiyaye haka ba kayan burgiya bane ba a miƙo maka abin sha ka amsa da hannun hagun ka sha sannan kuma wa an yakuna qa'idan a lokacin da zai sha abin shan nan ana so yaro ya zauna mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yashrabanna ahadukum qa'ima kar da dayan ku ya sha abin sha a tsaye illa allahumma a wasu yanayi in ya kama babu lahi amma ya zamanto dabi'a ne kawai kowane lokaci zaka sha abin sha kekam a tsaye to lalle tabbas wannan ya saba wa ladubban addinin musulunci sannan a bangaren da ya shafi abinci da abin shan nan wa an yusammi Allah fi awwalihi a lokacin da yazo zai fara sha ko zai fara ci to yayi bismillah yace bismillah kuma bakin nan kawai zai tsaya wannan duka a karantar da yara an sun zo ci abinci to kowa ya bismillah ka amince sai ya bismillah sannan kuma ya ba Allah subhanahu wataala godiya a lokacin da ya kare cin abincin saboda in aka gode Allah sai ya kara muku arziki na daban gobe la in shakartum la azidannakum Allah ce in kun gode mun zan kara muku sanayya daga cikin abin da ya kamata dai a cikin gaban nan ta fara daga cikin ladubba da halaye da ya kamata a dore yaro akai ta'widul walad an-nazafata a karantar da yaro nazafa tsafta kare zamanto kowane lokaci aka ganshi ash'atha aghbara mana yayi furtutu in ka ganshi kamar an tono shi daga cikin kasa a koya mushi tsafta a lokacin da mahaifiyar za ta yi to ita kuma ta dage ta kama jikinta akwai wahala tabbas ka gyara yaro yanzu minti 15 gaba ka ga halau yaro ya sake koma gidan jiya to haka za a dage a yi ta haƙuri a yi ta yi akwai lada kenan yaro a karantar da shi tsafta a wannan mataki sannan bayan shi in ya taso yana iya yi ma kanshi a kwatanta mishi a hankali yanda zai yi kaza za kai hatta da abin da ya shafi su wanki su wane duka yaro in ya kai matsayin da zai yi to ya zama to shine zai jibanci lamarin wannan yana karantar da shi rayuwa yana karantar da shi ababe da dama a cikin abin da ya shafi zamantakewa na yau da gobe kare zamanto a saba mishi da cewa kullum sai ya dauko mai wanke zo ya wanke mishi to kaga rayuwa tana da fadi kuma ana fatan alheri dai amma kuma ba lalle bane wani lokaci abin da ake fata ya tabbata kenan kowane bangare lasiyama irin ayyuka wanda yaro a wajen shi kamar nishadi ne kamar wani wasa ne kuma makamancin wannan yayi wanki ya sashi wasu ayyuka ya rika yi da sauransu wannan iya daga cikin ladubba da abin da ya kamata a karantar da shi a ladabtar da shi da waɗannan abubuwa ya koya sannan kuma daga cikin abin da ya shafi tsaftar nan a rage karantar da su yanzu za su riga yanke farcen su kenan suna iya yankewa su yanke da kansu in busa iya yanke kuma mahaifiyar su ko mahaifin su ya yanke musu sannan kuma ba haka nan su riga wanke hannayen su a karantar da su wanke hannu a kafin cin abinci da bayan cin abinci wannan duka ya daga cikin abin da addinin musulunci karantar kafin yaro ya fara cin abinci to ya wanke hannun shi sannan kuma haka in ya gama cin abinci nan ma ya wanke hannun shi sannan yau da gobe a karantar da yaro alistinja'u tsarki irin na abin da ya shafi tsarki na ruwa ya ya kamata yayi tsarki ya ya kamata yayi kaza a rika kwatanta mishi a hankali har ya fahimta kafin ya kai inda zai jibinci al'amarin kanshi da kanshi ya rika ba kanshi da kanshi kaga yana zauwa to ya san abin da ba kuma sanin da ya mishi a addinin ce san shi ba haka ba kawai sani na kawai abin da ga dama zai wannan suwa daga cikin abin da ya kamata a yaro a karantar da shi a ladabtar da shi a bangaren da ya shahi gaba ta farko kenan gaba ta gaba shine a lokacin da ka tashi wa yaro yaronka nasiha to ya kamata ka mishi nasihan nan la'alla ma asirranci kowa bai sani ba daga kai sai shi kawai yayi wani abin da ba daidai ba to kaka faddaha shi mana ka walakantar da shi ka nuna shi ba komi bane ba lalle kana jin haka a cikin zuciyarka kasancewar shi danka ne da sauransu to amma kuma tasirin nasihar zai samu gindin zama ne a lokacin da aka yi shi a cikin yanayin da ya kamata Allah sai ma irin yanayi da ake ciki a yanzu yara ne kanana amma kuma kai yanda kake tsammanin karami ne ba karamin bane ba tunanin shi ya wuce yanda kai kake tsammani lissahin shi da kalkilkin da yake yi da raskoran da take yi a cikin kanta ya wuce tsarin da kuke tunani gaba daya da haka in ka tashi yi mishi nasiha to sai ga mishi nasiha irin yanda nasiha yanda zai dauka a cikin yanayi mai kyau da cha danka ne sannan ba haka nan kuma idan yaro misali an fadakar da shi cewa abu kaza kuskure ya fasa sai israri ay yani fa in asarru ala al-inad idan yaro ya ci gaba da abin da ka hadi mishi wanda kai ba na ce ka bar kaza ba kaza ko na ce ki bar kaza kuma suka ci gaba to taraknal kalama ma'ahum salahata ayyamin wala nazidu zamu bari yin magana da wanda sai ka kaurace wa yi mishi magana ka mishi kwana uku ba ka mishi magana shi da kai shi ya fahimci cewa lalle akwai matsala kenan wannan abin da baba yace in bari ko mata ce in bari abin nan ba kayan wasa bane ba haka la'alla Allah taimake ka ana yi ana addu'a insha Allah sai ga abu ya ta yanda ya kamata amma wala nazidu karka kara akan kwana uku nan idan yaron ya zamanto kai abin ya gagara to wannan kwanakin guda ku karka kara akan su a samu kuma wata hanya ta daban wannan salon kenan bai yi ba amma yau zaka samu wasu daga cikin mahaifa ba sa madiyon su magana lalle daga cikin usulubi na tarbiya idan ka fadakar da yaro kaman girman laihin da yake aikatawa kai baka san abin to ga dama da zaka iya mishi ka ki mishi magana kwana uku kare wuce haka nan sannan gaba ta gaba shine amrul aulad bis sukut inda al-azan a lokacin da ake kiran sallah inda al-azan lokacin da ake kiran sallah yara a umurce su cewa su yi shiru a lokacin da ake kiran sallah su saurari wanda yake kiran sallah sannan wa ijabatal muazzin su rika amsa ma mai kiran sallah bimithli ma yaqulu kwatankwacin abin da yake wadda ya ce Allahu akbar Allahu akbar su ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala mimita ashhadu anna muhammadar rasulullah subhanahu wa ta'ala mimita idan ka zo hayya ala as-salah da hayya ala al-falah in yace hayya ala as-salah su yace la hawla wala quwwata illa billah wannan duka mutum ya karantar da yaran shi akwai lada mai yawa a ciki ana kammala kiran sallah su yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a karantar da su Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ada kaga wannan alheri za su samu ba na wasa ba idan zaman to sun lazimci rayuwar su aka aikata kana sai ga diyanka rayuwar su yana kyau tun suna cikin kuruciyar rayuwa saboda an karantar da su ababen da guzuri ne Allah yake yana kallon bawon da yake aikata irin wannan aikin Allah ya ma bawon albarka sannan abu na gaba an naja alali kulli waladin firashan mustaqillan idza amkana, idan yana yiwa akwai dama yaro kowane a mashin shi firashan mustaqillan, kowa ya kwanta a saman shuhudan shi, ya zamantu wannan shuhudan wane ce, wannan shuhudan wane ne, wannan shuhudan wacce ce, karka zo ka musu zubin goro, ma'ana duka kawo a zo a cakudu, kowa zai kwanta a. Sannan kuma idan hallo akwai dama ana iya khassashi ɗakin mata daban ɗakin maza daban a cikin ɗiyan naka, kada haɗa su gaba ɗaya. Wazalika hifazan li akhlaqihim, saboda kiyaye halayensu. Na'am, wazalika hifazan ala sihhatihim, wanda wannan zai bayi zuwa ga cewa yanayin da yara suke ciki na halayensu da ɗabi'unsu a kiyaye musu shi, saboda so da yawa za ka samu irin haka tana faruwa, kuma la sayama irin wannan wasu wannan lokuta da ake ciki, yanda muka rikita duniyar gaba ɗaya da abubuwan da ba su kamata ba, ba su cancanta ba, za ka ga yara suna kallace-kallacen abubuwa waɗanda sai idan mutum bai hankali ba ya ga ana ɗabbaka waɗannan abubuwa a cikin gidajen shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Yanzu maganar da ake na abin da ya shahi yara sun yi abubuwan da ba su dace ba na batsa, duka ababin da suke da alaƙa da kallace-kallace da manyan salulolin da suke hannun yara, ka ga yarinya ɗan ƙarama mahaifinta ya bata damar rike katuwar salula, ko yaro ɗan ƙararrami da katuwar salula a ciki, da mega a ciki, da wane ne a ciki, zai shiga inda ya ga dama a cikin duniya daga salular shi ya hutu. To kaga fi sabilillah tarbiya ko da zaka bara ta, lalle tabbas akwai matsala mai girma, ba za a ce ba za su yi istimalinta ba, amma dai ya zamanto a ce an sa tsari na hankali kuma da kulawa, ya zamanto misali wasu lokuta wayar a hannunka take ko a hannun mahaifiyar take ko na makamancin wannan, to yana da kyau a raba musu wajejin kwana a lokacin da suka kai wasu shekaru, kuma in son samu ne zamanto an yi bangaren maza daban bangaren mata daban. Sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula wajen tarbiyyantar da yara, a karantar da yaro a koya mishi yanda ya rika zubda jibana shara a inda aka yi tanadi a zubda ta, bimana inda aka yi tanadin ajiye ta, to ana ya kamata ya ajiye ta, misali ko a cikin gida ya zamanto ga inda ake zubar da shara, yaro ya ɗauko wasu hayaniyan abubuwa, to kar ya watsawa mutane su a cikin gida haka kawai shiga harkan gaban shi, a karantar da shi yanda in ya yadda wani abu mara wannan to zai ɗauke shi ya kai shi inda ya cancanta ya ajiye shi, wannan iya daga cikin abin da zai taimaka sosai. Sannan kuma in ya ga abin da zai iya cutar da mutane na sharan ne ko na makamancin wannan a samar hanya, to Allah babu laifi zai iya kawar da wannan abu, dubi zuwa ga hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa imani iya daga cikin sassan imani, kawar da izalatul al'adha aw imatatul adha anit tariq, mutun ya kawar da abin da yake ga zai cutar da mutane daga samar hanya, wani rami ne gani, a wani dutsi ne gani, wata kusa ce gani, wata reza ce gani, to ya kawar da ita daga inda za ta iya cutar da wani. Wannan shi ma yana da kyau a cikin zamantakewar yau da gobe mu karantar da ɗiyan mu haka. Sannan gaba ta gaba at-tahdhiru min rifaqis su'i wa muraqabatihim fil wuqufi min al-wuqufi fi shawari, at-tahdhiru min rifaqis su'i, mutun ya ma ɗiyan shi hannunsu mai sanda a kanca, irin yaro da yake da ɗabi'a kaza bai kamata ya zama abokinka ba, bai kamata ta zama ƙawarki ba, kaza 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 da sauransu. Dukkan wani aboki ko ƙawa wanda aka ga yaro ko yarinya suna tare, to abin cika a gani a lokacin da aka fahimci cewa kai wannan abokin nawa ne faɗan kamun iska ne, ko kuma wannan abokiyar ta wacce ko ƙawar ta wacce wannan batta jin magana, to abin da za a yi shi ne a raba su da irin wannan abakai, saboda abakai suna da tasiri, yara da yawa abakai sun lalata su, uwaye suna yi kansu da ƙawansu, amma daga tatahi boko tatahi wata a makaranta ma Allah za ta ga wata ƙawai sai a fara fafatawa daga nan kuma sai kaga tarbiya ta rushe gaba daya. Aiki ne wanda yana da wahala, jajjawurgin aiki ne. Ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki ya bamu dacewa. Sannan kuma ba haka nan, wa muraqabatihim, a rika kula da yara, ana control din su akan tsayawa a saman hanyoyi. Kenan kada zamanto hanya nan ne wajen tsayuwa, saboda ita hanya ta kunshi komi da komi. Eh, bara tana kasashen da ake ce ana demokradiya, ba ruwan kowa da kowa, kowa sai ya fito saman hanya ya sheke ayar shi iyayen da ya ga dama. To diyanka ya zamanto sun fito akwai inda za su tafi. In kuma sun kammala abin da suke, to za su koma gida. Ko za su tafi wani wurin da za su amfana, ko na makamancin wannan. Amma bar su ko su rika kafa fada ko na makamancin wannan, wanda matsala ce mai girma. Kware da gaske. Cikin yanayin da shi shegantaka kawai shi ake tsarewa gindi. So ake al'umma ta lalace. Ko tana so ko ba ta so, ko ta yarda ko ba ta yarda ba, ko an shirya ko ba shirya ba. To lalle tabbas mutum ya daga kiyayewa. Zan yi amfani da wannan dama in ja hankalin wasu daga cikin uwaye mata da suke zama a sama hanyoyi. Kaga mata sun kawo fada. Mata sun kawo fada ko matan aure. Wata fada a mata sunan matsiga, wata a mata wani suna makamancin wannan, wanda banda tsegumi da gulma da kurmoto da surutu na banza na babu gaira, babu dalili, ba abin da ake a cikin su. Ku bi tsoron Allah, ku zauna a cikin gidajenku. Aiki nawa gare ku a cikin gidajenku wanda ku ga kuma tawaje kuna kallon masu zuwa da masu zawa? Me ya riba ku a ciki a duniyan ce ma, bana tana lahirance kuma laihi ne dama. Da haka karda mata su rika zama a saman hanya, wannan baya cancanta. Aka ce wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a cikin gidajenku. A cikin gida za ku zauna. Ayyuka ga sanan burjik a cikin gida, ku zauna a ciki ku yi mana. Sai kun fito waje kuna zaune da suna, kuna rage lokaci ko kuna bata lokaci ko da makamancin wannan. To lalle tabbas iya da kyau kenan yara a kula da su, kar su zamanto masu yawan tahiye-tahiye da sauransu. Abu na gaba shine at-taslimu 'ala al-auladi fil baiti wa shari'i, yi wa yara sallama a gida ne ka shigo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ku gaggaisa ku na makamancin wannan. Sannan kuma ka wa shari' ko a saman hanya a gamu da yara sai a gaisa da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haka, zai wuce saman titi ga yara suna wasa, wasa irin na ƙasa. Manzon Allah ya tsaya su yi sallama. Sallallahu alaihi wasallama bil mu'minina raufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sannan wasiya ta gaba, tawsiyatul walad bil ihsani ila al jirani wa adam iza'ihim, ayyo yaro wasiya, amma a rika fadakar da shi cewa ya rika kyautatawa zuwa ga makwabta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji hankali akan kyautatawa makwabci. Hadisi ya tabbata, manzo Allah yana cewa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zarantu annahu sayuwarrifu, yace jibril bai gushe ba yana mani jan hankali akan haƙƙin makwabci, haƙƙin makwabci, haƙƙin makwabci. Manzo Allah ya ce wallahi ji nake har ma kahin ya gusa daga wannan wajen, sai ya ce kai makwabci ya shiga da makwabci, kamar jibril ya faɗi haka, amma bai faɗi ba, saboda nuna haƙƙi da yake sama na makwabtaka. Kenan karɗa ɗiyanka su rika cutar da makwabta ta hanyar nawa zaka samu yara sun sayi amfili, sun sa kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe, su hana makwabtansu sakat, kuma ba wanda ya isa musu magana. Mahaifinsu suna cikin gida, mahaifinsu suna cikin gida, suna jinsu suna wannan babaran mutum, amma uwayen ba sa iya hana su. Kaga kenan min babi aula, duk inda kaga yara suna wannan abubuwan, to mafi yawa sun samu, ya samu tushe daga mahaifinsu. Da Allah mahaifin shi ba magana yake ji ba, ita mahaifin ba magana take ji ba, da haka su ɗiyan su zai cancanta su ƙi jin magana. To da haka a ja hankalin yara su riƙa kyautatawa zuwa ga makwabta, kar ku riƙa abin da za ku cutar da makwabtanku. Sannan abu na goma, abu na gaba, ta'awidul waladi ikramad dayf, a karantar da yaro ko kuma a koya mashi yanda zai riƙa girmama baƙo, baƙo in ya zo a girmama shi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, duk mutumin da ya imani da Allah da ranan karshe ranan lahira to ya girmama makwabcin shi. To ikramu dayf ya ɗaya daga cikin abin da ya kamata a kula wa yara, kuma ka ba yaranka tarbiya mai kyau yanda koda bako ya zo za su iya istiqbalin shi, za su iya tarban shi, sun san inda ya kamata su ajiye shi, sun san abin da ya kama shi ya kamata su kama shi na farko-farkon kafin kai ka iso, za su kama shi ruwa ya sha, su kama shi ruwa a buta, su kama shi kaza, su kama su shiri abubuwa dai, mai shan shayi ne a dora mishi shayi kafin ka iso da sauransu. Kai da kanka za su sauƙaƙa maka abubuwa da yawa na rayuwa. Kana da ɓangaren ka daga baƙo ya zo, to a cikin ɗiyanka akwai wanda zai iya tarban shi ya mashi da abin da ya kamata. To wannan sai ga rayuwa ƙwarai da gaske, kai da kanka Allah ka daisa irin daɗin da za ka ji. To wannan duka baya yiwuwa, kuma dole sai an tsaya an jajirce, an kai an kawo, an baza ƙoƙari na cewa an tarbiyantar da yara. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu, ya shirye da zuriyarmu gaba ɗaya, ya shirye mu, ya shirye yaranmu da ƙannunmu da yayunmu da dukkan al'ummar musulmi gaba ɗaya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu karantarwar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.